Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin ta ƙarshe a watan Afrilu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi kakanin labarai.
Babban limami a wani wurin ibadar Yahudawa a San Diego mai suna Yisrael Gerson ya bayyana damuwarsa a jiya Lahadi akan wani harin bindiga da aka kai musu a ranar Asabar. Hukumomi a Mozambique sun kira ga 'yan kasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wadda ake zaton gani a mahaukaciyar guguwar Kenneth. Jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki a kasar Spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da suke fitowa na zaben.
Kanan labaran kenan. Hukumomin tsaro a jihar Riba sun tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai. Muna da rahoton bayan labarai. Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda ya bayyana dalilansa na shiga sana'ar haƙan ma'adanai da kuma noma.
Wannan abu nayi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane, ƴaƴanmu da kuma samaranmu su san cewa ba wani aiki da za ka jamuke shi, kuma su san cewa don ka yi gwamna ko ka yi minista na tonin ma'aikatan laifi ne.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal ke gabatarwa. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Babban limami a wurin wani ibadar Yahudawa da ake kira Shabbat Pauwe a San Diego mai suna Yusra Goldstein ya bayyana damuwa da kuma bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi yayin da yake bada bayani akan irin harin da aka kai musu a ranar Asabar, inda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu. Babban limamin ya ce ya ga mummunan lamari da bai taba gani ba, yana nuna yadda dan bindigan ya nuna bindiga a kansa. Goldstein ya cira hannayensa, amma duk da haka maharin ya bude masa wuta ya raunata shi kana ya cire masa dan yatsa. Babban limamin ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho a jiya Lahadi, kuma sun yi magana tsawon minti 15 kana ya jajanta masa. Mai bada shawara akan tsaro a nan Amurka John Bolton ya ce babu makawa harin bindigan wanda aka kai a wurin ibadan Yahudawa a San Diego a ranar Asabar laifi ne na nuna kyama, amma kuma ya ce da akwai alamar maharin shi kadai ne shirye kai wannan harin. Hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma akan inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar Kenneth. Prime Minister kasar Carlos de Rosario ya ce an samu mutuwar mutane 5 a wannan mahaukacin guguwar Kenneth kafin dai guguwar ta kai kasar Mozambique, sai da ta yi barna a kasar Comoros kuma ta kashe mutane 3 a gurin. Hukumar kai agaji a lokacin bala'i a Mozambique ta ce guguwar Kenneth ta lalata sama da gidaje 3,000, kana ta fitar da sama da mutane 18,000 daga gidajensu. Gwamnatin kasar ta ce guguwar ta fi lalata gidaje a tsibirin Ibo na Mozambique, inda gidajen mutane sama da 6,000 suka lalace. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga ƙasashen duniya su tallafawa yankunan da wannan guguwar ta shafa da taimako na gajere da matsakaici da kuma dogon lokaci. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kayan taimako na $13 million da suka hada da kayan abinci da wuraren bacci da kuma magunguna da ruwa da kayan tsaftace jiki zuwa mutanen da guguwar kanal ta shafa a Comoros da kuma Mozambique. Jam'iyyar 'yar gurguzu mai mulki a kasar Spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa, inda jam'iyyu masu ra'ayi 'yan mazan jiya suka rabu gida 3. karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta Popular Party. Yan gurguzu sun lashe zaɓe, kyakkyawar makoma ta yi nasara a kan abin da ya shuɗe, in ji Prime Minister Pedro Sanchez yana faɗa wa manema labarai a waje helikwatan jam'iyyarsa a Madrid. Ya ce akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗaka tare da jam'iyyun 'yan mazan jiya da masu sassaucin ra'ayin wato manyan abokan hamayyarsa. Bayan ƙuri'un kirga kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta lashe kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un, ta kuma samu kujeru 123 a cikin kujeru 350 na majalisar dokoki, adadin da ya haura kujerunta a baya da kujeru 40. Amma ita jam'iyyar adawa ta Popular Party ta samu kasa da kashi 17 cikin 100, kana ta rashi kujerunta da dama, inda ta sauko daga kujeru 120 zuwa kujeru 65. Sakamakon da ke fitowa ya gurgunta aniyar kafa haɗaka da shugabannin jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazan jiyan suka tattauna tsakanin su da suka haɗa da jam'iyyar PPP da kuma Ciudadano da Vox. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen kasar Iran Mohammad Javad Zarif yana zargin Amurka da yunkurin karya kasar Iran da kuma kokarin hambarar da gwamnatin ta hanyar lalata kasuwancin manta ta kasa da kasa. Zarif ya faɗa a wata hira da ya yi da shirin labarai na Fox News da take nan Amurka a jiya Lahadi. Ya kira wasu shugabanni da kungiyar B-Team, wanda suka hada da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai ba da shawara akan tsaro a dan Amurka John Bolton da shugabanni a Saudi Arabia da kuma hadaddiyar daular Larabawa, cewa suna kokarin iza shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga wata gwagwarmayar da baya so. Suna neman iza Amurka zuwa yaki, in ji Zarif. Ya kuma ce manufa ita ce daga karshe dai a sauya gwamnati a Iran. Bolton ya bayyana akan wannan shiri na labaran Fox News, yana mai cewa ba manufan Amurka ce sauyin gwamnati ba, sai dai sauyin halaye, musamman kawo ƙarshen shirin kera makaman nukuliya da kuma gwajin makaman ballistic da Iran ke yi. Mutanen Iran sun cancanci gwamnati ta kware, in ji Bolton. A ƙarshe kuma a jiya Lahadi ne 'yan sanda a Sri Lanka suka shiga helikwatan kungiyar 'yan ta'adda da ake zarginta da kai hare-haren a ranar Lahadi, wanda aka yi bukin Easter a kan majami'u da otel-otel. Wani guda bayan da gwamnatin Colombo ta ayyana kungiyar National Tauhid Jamaat a matsayin kungiyar ta'adda. 'Yan sanda dauke da makamai a garin Katankudi da ke gabashin Sri Lanka sun yi jaran miƙiya a babban masallacin kungiyar.
Gaidawa baya ko makiri da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Rivers, Najeriya, inda aka tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai da suka hada da Turawa, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana.
Yan bindigar dai sun kutsa ne cikin surkuwa yan yankin da ya ratsa cikin kamfanin, inda nan take suka yi awan gaba da jajayen fatar guda biyu da ke aiki a wannan kamfanin. Rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, wato Operation Delta Save, ta tabbatar da faruwar lamarin. Manjo Ibrahim Abdullahi shi ne mai magana da yawun rundunar.
Wasu masu garkuwa da jama'a ne suka biyo ta cikin ruwa, suka dira a wannan inda ake aikin mai a abuwa jihar Rivers, suka kama wasu ma'aikatan mai su biyu na kasashen ma'aikatan wani kamfani ne ana ce mashi Niger Delta Petroleum Resources. 27 ga watan Afrilu 2019 misalin karfe 8 na safe muna samun wannan labari, sai jiragen ruwanmu muka nufi wajen. amma Allah da ikon shi bamu samu inna mutane da aka yi garkuwa da su da su wanda suka yi garkuwa da su din, amma muna nan muna ci gaba da tsananta bincike tare da wasu jami'an tsaro.
Haka kuma sace jajayen fatar na da nasaba da zargin rashin kyakkyawan tsaro da kamfanin yake da shi, a cewar kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF dake aikin tsaro a yankin Niger Delta, wato Manjo Ibrahim Abdullahi.
Mun ba wannan kamfanin shawara su samar da tsaro a wannan kamfani nasu, saboda a ganin wannan gibi su masu garkuwa da jama'a suka yi ambaci suka zo suka kamo hinan mutane da rashin tsaro a wajen. Kalubalen da rasa na nasabu da irin yanayin yadda yake ba, kwayoyin ruwan nan na nan yankin akwai ruwa na akwai daji, so ganin gaba gare ka ba sauki yake da shi ba. Amma duk mun sa duk wasu abubuwa da muke da su da ina nufin na'uranmu wanda za mu iya hangen nesa da komai da komai, muna nan muna kokari muna fafutuka insha Allah nan ba da daɗewa ba, muna fatan za mu gano wanda mutane da suka garkuwa da su kuma mu kama su wanda suka garkuwa da su.
Su waɗanda aka kama 'yan ƙasashen waje, kamar an san kamfanin da suke aiki, an kai ga gano ƙasashen da suka fito da sunayensu zuwa yanzu?
A yanzu dai ba zan maka wannan saboda bayanin da na samu daga can wajen cewa 'yan ƙasashen waje guda biyu, so ban san ba zai iya ce maka 'yan waɗansu ƙasa.
Ko a makon da ya gabata dai sai da aka yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin man Shell a jihar Taribas, inda har zuwa yanzu babu labarin halin da suke ciki, amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar Ribas ta ce a tsaye take na ganin an ceto su. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Tawa gaida Lamido. Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda ya bayyana cewa babu ƙanshin gaskiya labarin da ake yayatawa cewa talauci ne ya sa ya koma noma da sana'ar haƙan ma'adinai. A cikin hirarsa da wakilin mu Abdul Wahab Muhammad, tsohon gwamnan wanda kuma ya yi aiki a matsayin ministan sufuri da kuma ministan harkokin wato sufurin jiragen sama, ya kuma bayyana cewa duk da yake bai yi ritaya daga siyasa ba, ba shi da niyyar tsayawa takara a matakin jiha. Ga abin da yake cewa.
Yana da rufe asiri kuma har gobe yana da rufe asiri sakamakon yana aiki ma'adinai. Halar ne ke nema shi ne ya sa nan gida ya koma aiki gonan ma'adinai. Allah ya hana neman halal ne kuma wannan abin na yi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane ƙananan ya'yanmu da kuma samaranmu su san cewa ba wani aiki da za ta jamanta shi, kuma su san cewa don ka yi gwamna ko ka yi minista ka yi bandin da rikau kamar yadda ɗai na yi da na yi mafi da rikau na ɗai banki na yi kuma gwamna na shekara takwas in na ga ya kamata na ko noma ina noma yanzu kuma ina tonon ma'aikatan laifi ne. Kuma Allah ya san cewa ban da rama jikina, ban taɓa satan hukun kowa ba, na yi gwamna na tafi kusan biliyan 800 da wani abu amma babu haramun na cikin cikin mutane ko ta jikina. Haka kuma lokacin da na yi minista shekara na shida ina yi, na yi shekara kusan shekara 8 ina nan biyu da rakka, inda ni ina so in yi cikin haramu yanzu da har abada ba za a gani na fita ina nema ba. Saboda haka ba abun kunya ba ne ka fita ka nemi halal ba, kuma na yi wannan abun ne na sa don ya'yan mu hukumokin mu su gani a kan cewa lallai-lallai da yi rayuwa mai ma'ana, kuma wadan makiya dama su gani ne su yi tsammani ko gida gida ya taro da yanki gida gida ba zai taɓa talauciya ba har abada don yana da wadatar su kuma sanar da su a kan cewa ga kudin da nake dama ina za ta yi magana daban-daban ne da zaune kuma kiya wadan zuma zama suke yi na jin labari su zauna su ta dariya a cikin da ai malin ya talauce ne da suna cikin rana yanzu ne suka talauce din don zuciyar su duk a talauce yake ni kan ina nan ina neman hakki na kuma na tabbatar masa wannan a tonon ma'adinai a arewa ya fi tonon man fetur kuma na tabbatar masa wanda suke tonon suna yin sun yi su yau su ne a Najeriya haka za su yi halar a wasu zauna su na yi sa wata ba ta kuma kar su yi koyon wanda za su yi aikin gwamnati don su yi sata
wawa
to dama can kai kana da sha'an irin wannan harka ne kuma kuma mai yiwa ka jima a cikin wannan harka
I'm not going to be able to do it. Kuma aikin kamar yadda ka faɗa aiki inuwa ne to wa ya maka ma kan cewa in kana neman halalci ka ci rana ba daɗi ai ko ranar ma wallahi ba za ta ci ba kan ji halalci ka ci nema to sabi ne da haka a kumfani shi ne da Allah ya mana manasa ya ba ni dama ina da filaye wanda gwamnati tarayya ta ba ni to na tonon ba a jiyan tun ma lokaci ina bani to yanzu ne da na fito maimakon da ke a zan zan kyale fata yake zan hada da noma da tonon ma'adina yanzu a tabbatar maka cikin gona na ma'anan gora akwai gola
to da karshe wani siyasa mai yiwa ko ka jingine ta ne ba mu
a siyasa a ni kai fi ɗaya ne na APC na APC kuma na ma gwamnan mu rabauci fatan alheri kuma ina masa addu'a yi nasara abin da ya sa gaba don wannan addu'an ne zai ba mu zai sa Allah ya ba shi dama ya yi ma mutanenmu ayyuka daban-daban wanda za su kawo wani cigaba to tun da yake kaga abin da yake da hannun Allah a ciki ba za ki an daina ba ni amma sai dai a ce maka yau ci za yi guda ya fito a ce ya nemi zaɓe wani guri a boki ba da shugabancin kasa ba zan sake ba don mutane bauti ne mai kowane su nuna mu zauna.
Mai zaman zargin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara.
Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 1:17 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa da wannan fili da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas kan batun zargin zalunci da darci ga makiyayi Alhaji Gambo daga Randagi birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran yan banga na ƙauye a yankin Bala a jihar Taraba da ake kira shi Aibu Garba. Kasancewar yan banga sun taka rawa inda ake zargin su da zama tamkar alƙalai masu yanke hukuncin abinda suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ko tsarin mulkin Najeriya ba, wanda hakan ya sa majalisar wakilai ta yi yunkurin samar da wata doka kan aikin yan banga a Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin labarin ya fara ba mu labari a makon da ya gabata. Haka kuma a yau za mu ci gaba a daidai inda muka tsaya. Kafin nan ina mai farin cikin shaida muku cewa dan majalisa mai wakiltar yankin Bali daga Sol, Hamman Juldi Garba Cede, wanda aka zarga da belin mutanen da ake tuhuma da suka hada da madugun yan bangar Sha'aibu Garba daga hannun yan sanda a Abuja, ya kira filin ciki da gaskiya domin bayar da nasa bahasin. Kafin mu kai ga mai girma dan majalisar, ga karshen tattaunawar Abdulrazak Namdas.
Ko police da aka bashi dama ma yayi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa, ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu dan lema kai kana dan bangan da ma har yanzu dokan kama ba sa hannu ba dan laka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu'amiji a sanin cewa mu mun ji wai nan korofin ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga don su ma dai a biya su a zama zai rage ayyuka kamar an ba mutane aiki kuma za a yi abin a cikin tsari. Amma in mutum tun ba kai ba ka fara zama kai ne police kai ne alkali kai ne waye to wannan gaskiya ba daidai take ba. Mun kam ba bai daidai da wannan ba shi yasa ai muka yi kokari a yi kuduri akan wannan yan banga.
Yau, Abdulrazak Namdas, cikin tunda ka saurari shirin ma za ka ji har inda shi dattijo Nambo Fulatani da aka je aka kai iyalansu aka jefar wani yanki a jihar Neja dajin da ba kowa. Ya yi zargin har shi wannan mutumin mai suna na gandudin shi wanda ya haɗa kai da 'yan banga yankin Bali ya yi fyaɗe ga 'yarsa. Bayan haka kuma aka kama su, amma duk da haka aka nemi belin irin waɗannan mutane da ake zargi ba a bar 'yan sanda sun gurfanar da su gaban kotu ba kenan.
To ai kasu wata rana in mutane suna so a zo a musu beli, za a zo a baka labari ka ga ɗan majalisar mu mun shiga su makila a baka labari da kila ba gaskiya ba ce, amma kuma ba wanda ya zo ya karanta labarin. To amma inda an zo an yi in magana ma ko su wayannan su yi laifi a yadda shi ya faɗa mai zargin ba daidai ba ne kam. Amma tun da ka gan ba wai kotu ne ta yi convictin mutum ɗin ba ta ce ga kayi laifi da sauransu ba, to ai duk lokacin da ake son wannan kotu take son ganin mutanen nan ko hukuma tana son ganin mutanen nan, kai mai beli kai kan za ka dawo da mutane shi ne gaskiya. Sai ko kotu ta zo ta yi bincike ta yanka ta ce to wane ya yi laifi, to ka ga ya zama wani magana ta ba.
Yau, Abdulrazak Namdas, mutanen nan waɗanda lamarin nan ya shafa, waɗanda suke zargin an musu zalunci, in suna sauraron wannan shirin me za ka ce musu ne?
To ni in suna da koke-koke suna ga kaman ba musu adalci ba, ko mu ɗayanmu ɗan majalisar mu ga abin da zai yi, suna da hurumi, suna da hujja, su rubuto su yi kaman ita petition a rubuto an yi complaint cewa gashi ga abin da ya faru a kawo mana majalisa. Majalisan kuma za a ba ma wannan kwamiti da na ga maka idama kwamiti ne na bincike inda akwai korafi da sauransu, annan sai su faɗa gaskiya abin da ya faru, to za a zo a yi bincike.
A ƙarshe, Abdulrazak Namdas, ba mu labarin mana menene dama asali ita majalisar wakilai take so ta yi da 'yan banga da har ta yi musu wannan ƙudurin doka da hakan zai ba su dama a tsarin mulkin Najeriya su ma su zama wasu jami'ai da za na mutunta su?
Abin da muka fahimta shi ne ni ɗinan daga arewa maso gabas na fito, ni mutumin Adamawa mutumin gari, mun san cewa muna da matsalan tsaro, kuma gaskiya a ƙasar nan 'yan bangan ma sun yi taimako. Ko wasu wata rana za ka ga sojojin nan suna amfani da 'yan bangan a je a yi taimako, a yi faɗa a kawo mutane da suke matsa mana a ƙasa. Haka kuma ka ga akwai mutane da ke su JTF su ma sun yi nasu gudumawa. To da muka ga wannan muka ce to tun da har ma police ko sojoji wata rana suna kiran 'yan banga a je yaƙi tare, a je waye tare, a shiga daji tare, a yi wasu abubuwa, to mu ma mu yi wani ɗan doka mana wanda mutanen nan a zamanto su ma tsarinsu doka ne ta kawo su, ga huruminsu, ga aikinsu, ga yadda za a ɗauke su aiki, ga kuɗaɗen da za a biyansu, ga ayyukansu. In mun yi abin da tsari za ka tarce wato ba a zamanto suna da office suna da kaza, duk lokacin da wani problem ya tashi ana so a nemi 'yan banga faɗin mai gida ɗaya za ka kira kana so guda nawa, kamar idan za a shiga zabe za a ce gwamnati za ta ce to mun ɗauki police 30,000 mun kai wannan wajen. To in kuma kuna so 'yan banga namba kaza, akwai ba za ta yi ne ana buga waya ba wani tsari da sauransu, za a iya nemo su babban su zai iya tara ko nawa ake so a je a taya su ayyukan nan. To mun san cewa gaskiya 'yan bangan ba dukansu ne ba su yi abubuwan da ba su da kyau ba, suna da kwazo, amma ka san duk inda kake ba ka rasa wani da zai maka ko bara gurbi yake cewa yi wani abin da ba daidai ba. Don haka za a tar siyasa muka ce bari mu yi doka akan wannan, kuma mun yi namu amma mun aika a fannin zattaswa sauransu in sun sa hannu to zai zama doka, amma ba da zama in ba sa hannu ba to ka gan ya riga wuce ke.
Wato Abdulrazak, in ka kula ma koda 'yan sanda ma waɗanda suke kan dokar kullum sai ka ga kamar tun wancan ma babban su feto Ibrahim Idris da shi wannan Muhammad Adamu da aka naɗa kwanakin nan na musu magana kan haƙƙin 'yan Adam, kamar su ma wasu daga cikinsu haka kawai za su ɗau bindiga su harbi mutum. Kwanaki ma nan Abuja in ba ka manta ba akwai wani jami'i na tsaron fararen hula civil defense da aka bada labarin 'yan sandan sun masa dukan siyasai da ya rasa ransa. Aka Lagos labarin Kolade Johnson din nan da wani dan sanda ya bindige shi, duk dai ga abubuwa da dama. Waɗannan 'yan bankan kusan su ba su ma wato in ma suna da wata kwarewa ta gargajiya ce kawai tunaninsu in sun ga mai laifi ko da wanda ya saci buredi ne zai ci, watakila su fara kashe shi tukuna kafin su tuna cewa ba mamaki akwai tsanantan rayuwa ne jawo haka kuma ya dace a kai shi a duba matsalar.
To gaskiya haka da yake faruwa. Wayansu yan bangan har ga Allah ba su yin abu a kan tsari, especially ma in sun je suna wasu ƙauyuka sai su zama to kuma su ne ma komai, to anan kan gaskiya ba daidai ba. Kuma ko ai ita police yadda ka faɗa ba daidai bane ka samu kai police da ya kamata ka kare rayukan mutane da arziki da sauransu, sai ka zo kuma ce wani akan dan karamin matsala ka doki bindiga ka karbi wani. Mun ga wannan mun ga su an yi kansu kotu, akwai wanda ba na dan shi shugaban kasa ma doki ya sa an doki mataki, akwai ɗaya wani yaro yana kallon film ne ko ball haka aka harbe shi ma rai ya
tafi. Kolade Johnson a Lagos.
Kolade Johnson a Lagos. To kaga wannan duka ba daidai yake ba. Amma ni abin da nake faɗa dan dama-dama da maganan police din ma. Amma kaga in ba an yi doka akan yan banga ba, su ba su fahimci aiki ba, don wasu ba wai karatun ma suka yi ba. Wani kila ya taba wani ko zai ce maka ya taba so da ya bari tsohon tsohon ko wani kawai zai shi dai kawai a gari ana neman yan banga ga wani mai karfi kato sai ta shiga da shi banga. To haka kawai shi yana ga karfinsa zai kwace shi da sauransu ya shiga kawai in an ce ga warawa nan sai su kama su sa mishi taya a kona shi. To kaga wannan yana da kyau a yi dokoki wanda komin da za su yi a zama a cikin tsari. Suna da uniform nasu, suna da dokokinsu, suna da shugabanninsu, suna da tsari wanda za a musu kwais da su, a yi musu training. Kaga wannan shi yasa duk yana cikin kudirin da muka yi. Don in ba an yi abun a cikin tsarin sauransu ba, za ka samu akwai wannan matsala. To ganin yadda yanayin da muka fahimci kanmu, dole ne mu yi kokari a yi zanna tare a ga yadda za a yi taimako a yi wannan dokokin.
Yawwa, to nan da shi kenan. Waɗannan mutane idan suka za su kawo wannan korafi su taho majalisa kai tsaye kenan, su zo su yi magana, kuma sannan za a yi tunanin za ku yi zama da shi wannan dan uwan naku ku tambaye shi abubuwan da suka faru kenan don sanin matakin da ya dace a dauka kenan na gaba.
Daman abun ya zo majalisa ana kai shi gaban ita committee, akwai wanda yake kamar chairman na wannan committee, zai duba korafin da aka kawo. Ba wai shi kaɗai za a kawo ba, za a kawo wayansu don sai an tabbatar an ji karofe ga wayannan zargin da aka kawo gaskiya ne. To su ma in an kawo ba shi kaɗai wannan ɗan wannan mu kawai za a tambaye shi ba, don ba shi ya aikata ba shi kaɗai ba. Akwai mutane in har abin ya zo gaban police ma za a nema police ɗin, in akwai ƴan banga ma duk za a neme su don a zanna a tabbatar da wayannan laifuka, don sai a zo a doka kai kuma me ya sa ka yi aikata haka. To in an samu wayannan bayanai to zai taimaki wannan committee ta ɗauki mataya.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji bahasin ɗan majalisa Hamman Jildigar Baceli, wanda aka ambata a wannan shiri da karɓar belin mutanen da ake tuhuma daga hannun 'yan sanda. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Kaya, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Babban limami a wurin wani ibadar Yahudawa da ake kira Chabad Poway a San Diego mai suna Yisrael Goldstein ya bayyana damuwa da bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi yayin da yake bada bayani akan wani hari da aka kaiwa mujami'ar da yake limanci wanda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu. Babban limamin ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wani tarho a jiya Lahadi kuma sun yi magana tsawon minti 15 kana ya jajanta masa. Hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan ƙasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton ganin bayan tashin mahaukaciyar guguwar Kenneth. Prime Minister ƙasar Carlos de Rosario ya ce an samu mutuwar mutane 5 a wannan guguwar Kenneth. Kafin guguwar ta karasa Mozambique sai da kanar ta yi barna a ƙasar Comoros kana ta kashe mutane 3. Jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin ƙasar Spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa, inda jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazanjiya suka rabu gida 3. Karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiyan da masu sassaucin ra'ayin dai bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta Popular Party. yan gurguzun da sun lashe zabe kuma kyakkyawar makoma ta yi nasara akan abin da ya shuje in ci prime minister kasar.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Muhammad Ibrahim Kori zai gabatar da shirin da rashin tayi shirin da ke fadakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya haɗa shiri, sai kuma injiniya Majim Cook Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.